Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25 ga watan da wato ga watan Fabrairu kenan shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19-25 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar. Ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Loldaniya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta tashar Alfa Radio, yayin da a duniyar gizo kuma za a ji mu a wato a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba ya kuma kere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai, za mu kai ku babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta sanar da sakamakon jihohi 9 na zaɓen shugaban ƙasa, kuma tana ci gaba da tattara sakamakon wanda suke shigowa. A jihar Kaduna kuma hukumar zaɓen jihar ta sanar da sama da sakamakon ƙananan hukumomi 14 cikin 23. Wata cibiyar rayin demokaradiyya a Najeriya mai sa ido akan zaɓe ta gargaɗi 'yan ƙasar su guje wa bayyana sakamakon zaɓe sabili da haɗarin da ke tattare da yin hakan. Yayin da kuma ake jiran sakamakon zaɓe a Maiduguri, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi APC mai mulki da sayen ƙuri'u. Za mu kuma ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku ko kuma ku nuna muna irin rawar da kuka taka game da samun wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Lambobinmu kamar kullum su ne 202-205-6555, amma sai an ƙara alamar ƙari kana a jero lambobin. Kafin nan sai mu ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba, amma babbar jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da ƙirgin, tana mai cewa ba daidai bane kuma ba za ta amince ba. Yau Litinin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta ce Buhari ya ci zaɓe a ƙalla jihohi 6, inda kuma abokin takararsa Atiku Abubakar ya lashe babban birnin tarayya Abuja. Shugaban jam'iyyar PDP Uche Scandos ya ce jam'iyyarsa ta gano maguri a jihar Nasarawa da kuma babban birni. Da yake magana a wani taron manema labarai a Abuja, ya zargi gwamnatin Buhari da haɗa kai da hukumar INEC don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar. Scandos ya ce PDP tana da abin da ya kira sakamako na haƙiƙa daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar. Amurka ta nuna damuwarta akan shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir, wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya, duk kuwa da cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta ɓacin da shugaba Umar al-Bashir ya ayyana a ranar Juma'a da ta gabata. Muƙaddashin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Jonathan Cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau Litinin. Faɗuwar tattalin arziki da ƙaruwar farashin kayayyaki sun haifar da zanga-zanga ta tsawon watanni 2 a faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi kira ga shugaban ƙasar su mai shekaru 75 a duniya da ya sauka daga mukan mulki. Jami'an tsaronsa sun mayar da martani ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa da alburusan roba da na gaske. Masu gwagwarmaya sun ce aƙalla mutane 56 suka rasa rayukansu a lokutan zanga-zangar, batun da gwamnati take amincewa da shi. A yau Litinin fadar shugaban ƙasa ta fitar da sanarwar ƙara tsananta lamura ƙarƙashin dokar ta ɓacin, tana mai haramta duk wani taron jama'a da kuma gudanar da zanga-zanga. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta Donald Trump na tare da shugaban wucin gadi na ƙasar Venezuela Juan Guaido 100%. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen ƙasar Venezuela. Ya ce, muna tare da ku da sauran duk ƙasashen da suka hallara a nan a yau. Za mu ci gaba da kasancewa tare har sai kun samu demokuraɗiyya da 'yanci. Mike Pence kenan a wani jawabi da ya gabatar wa 'yan ƙungiyar Lima biyu bayan ganawa da yi a babban birnin Colombia Bogota da Guaido da shugaban ƙasar Colombia Ivan Duque. Pence ya ce dole ne shugaban ƙasar Venezuela da ake jayayya da shi ya sauka daga kan mulki. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya tsinkayar mu'amalar mai kyau tsakanin wato yayin mukamala mai kyau tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar Vietnam a cikin wannan makon, inda Far White House ke cewa babban makasudin tattaunawa shine a dakatar da shirin makaman nuclear kasar Koriya ta Arewa. Muna fahimtar juna, nayi imani, amma za ku ji wato za ku ci gaba da gani a ƴan kwanaki masu zuwa, a cewar Trump jiya Lahadi. Shugabannin biyu sun hadu a watan Yuni, inda daga baya Trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Amma idan ya gana da Kim a ranar Laraba da Alhamis a birnin Hanoi, babban birnin Vietnam, babu wata babbar shaidar da ke nuna cewa ana samun ci gaba a alƙawarin da Koriya ta Arewa ta yi na dakatar da shirinta na nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi cewa babu wani sauyi akan takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakabawa Koriya ta Arewa.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To tuni dai wato hukumar zabe mai zaman kanta ta IDEC a Najeriya take wato ta riga ta sanar da sakamakon zabuka na wato na shugaban kasa da aka yi a jihohi kusan 9 kenan, wanda har yau dai shugaban Muhammadu Buhari shine ke kan gaba a wannan sakamakon da aka fitar a jihohi 9. Wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya yana nan zauren taro na kasa da kasa a birnin tarayya Abuja, inda ake tattara sakamakon zabe kuma ana sanar da su ga jama'a. Ya kuma aiko mana da wannan rahoto.
Next is the APC 219,231 votes.
An fara gabatar da sakamakon zaben shugaban Najeriya daga jihohi biyu na kudu maso yamma da suka fara isowa. Jihohin sun hada da Ekiti da Osun. Manyan jam'iyyu biyu, APC mai mulki da PDP mai adawa, ke tasiri. Dan sabbin jam'iyyu akwai wacce ta samu kuri'u 12 kacal a ɗaya daga cikin jihohin. A jihar Ekiti, APC ta shugaba Buhari na kan gaba da kuri'u 219,231, inda PDP da ɗan takaranta Atiku Abubakar ke bin baya da kuri'u 254,032. A Oshin ba tazara mai yawa tsakanin manyan 'yan takarar, inda APC ke da 347,634, PDP na da 337,377. Mai wakilai ke cewa ne.
Sunana Dr. Muhammad Abubakar, kuma ni ne shugaban Buhari Support Organization, wato BSO na ƙasa.
Me za ka ce zuwa yanzu kan sakamakon da ke fito?
To alhamdulillah ga yana ana faɗan sakamako. Yanzu wanda ake kai na babban birnin ƙasa shine na uku daga cikin sakamako da ake jira na jihohi 36 har da ita babban birnin ƙasan, a ce 37 kenan. So muna dai jira tun daga dai jiya dai ba a samu ko ɗaya ba, tukuna yau ne dai aka samu guda biyu ga na uku din.
Na ga ita APC kukuna kan gaba a jihar Osun da jihar Ekiti, amma nan Abuja babban birnin tarayya PDP take gaba da ku.
Haka ne, mun gani yanzu da aka faɗa. Ka san shi wuri ne dama wanda yake ai dandali ne na duka, saboda haka za ka iya samun bambancin ra'ayi da dama ko ina da ina, kuma siyasa dama ta gaji abubuwa irin haka.
Amma dukka ya kake ji a ranka yadda sakamakon yake fitowa zuwa ƙarshen sa?
To alhamdulillah muna sa ido, gashi nan yana fitowa din kamar yadda ka gani din, an yi jihohi uku koko biyu in ce da babban birnin ƙasa, a guda biyu muna gaba, kuma ga wannan ɗayan da ita ɗaya jama'iyyar take gaba. Saboda haka muna sauraro, muna kuma jiran sauran jihohi su ci gaba da tawwa insha Allah.
Da alamu kammalallen sakamakon zai kai gobe ko ma fiye, don yawan jihohin da kuma tsarin gabatar da sakamakon a tsanake. Nasiru Adamalika, muryar Amurka daga ɗakin gabatar da sakamako a nan Abuja.
To madalla a gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya. A jihar Kaduna kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar ta sanar da sama da sakamakon ƙananan hukumomi 14 a cikin 23. Ga Lawal Isa Ikara da ƙarin bayani.
AAT 04, ABT 06, ADC 119.
Ɗaya daga cikin malaman zaben da suka tattaro alƙaliman zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙananan hukumomi 23 jihar Kaduna kenan a lokacin da yake sanar da sakamakon zaben da aka yi a ƙaramar hukumar shi. tattara alƙaliman sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi a sassa daban-daban na jihar Kaduna dai na ci gaba da gudana ne a ofishin hukumar zaɓe na jihar Kaduna. Kuma ya zuwa karfe 10:30 safiyar wannan rana ta Litinin kafin a tafi hutun da sai karfe 2 za a dawo hukumar zaben ta karbi sakamakon zabe daga kananan hukumomi guda 14 yayin da aka ci gaba da karban sakamakon ragowar kananan hukumomi guda 9 da suka rage da karfe 2 ranar wannan rana ta Litinin a garin Kaduna. Sai dai didda yake karban sakamakon zabubukan da kananan hukumomi a jihar Kaduna na ci gaba da tafiya ba ta da wata tangarda ba wasu daga cikin waɗanda ke sa ido wajen ganin an karbo wannan sakamako sun dan nuna damuwa.
To sai Dr. Abdullahi mai kudin nuhu. No alhamdulillah gaskiya ana kokari dan saboda kaga ba hayaniya komai a tafiya daidai da ya kamata ba tashin hankali.
Ana ganin ɗan rahotannin nan na dan sace akwati da sauransu kamar a yankin Igabu da sauransu wasu abubuwa ne da za a iya nuna damuwa.
Sai kaga shugaban kasa cewa duk wanda ya doki akwati ya falla da gudu yana yayi marin shi ne. To tunda an samu ana sai a ce a kaman da ka bada doka yi muna da labari an kama. Amma ga mun yi tambayan ayin tattauna ba abin da ka faɗa mana.
Sunana Professor B. E. Sambo. Yanda ake karban sakamakon zaben nan tun jiya dai da aka fara ba laifi, amma mun lura cewa akwai wasu matsalolin da aka samu a lokacin da ake tattara kuriyun wanda bamu gamsu da abubuwan da aka ce sun faru a mazaban da suka sa aka sauke wasu kuriyun na mazaban ba.
To ko me ra'ayin wakilan manyan jam'iyyu na PDP da APC da ke wajen wannan tattara alƙaliman zaɓe?
A sunanan Nuhu Ajiyana Audu, ni ne wakilin PDP a Coalition Center na Kaduna State. Muna da wakilai a kananan hukumomi. So idan wakilanmu ya kamata su bi su, su ba su zo nan. Wannan yana faɗa su ce gaskiya ne, shin gaskiya ne, gaskiya ne. Amma ba haka kawai in sun zo shi wannan Coalition Officer ya zo ya ba da rahoto shikenan. Sai ce an karba shi ne ina tun jiya ana haka nan na ba da shawara ne. Ce ya kamata ana karba ba wai a ji daga wurin mutum daya ba.
Amma yanzu kun gamsu da sakamakon da aka bayar?
A mun gamsu mu ba ma wani mun san da ikon Allah. Allah yana bayan mu.
Sunana Husaini Barmogumi dan APC ne na sosai. Karzu kaga an kawo mu wata takarda. Amma mu muna amfani da kimiyya ne. Ta test take magtafiya a iska ne kafin ta zo mun gani.
Amma magana yake ta cewa ai su shedun da suka ga abin da ya fara kananan hukumomi zai kyau in sun zo sun bada ba'asi na abin da aka yi kananan hukumomi ba a ku da kuke zauna anan ba.
Ba ka ji karba karba ne. Duk abin da ka jiyo akwai form EC40H. Anan za a rubuta rahotannai sai ya ba kai ka bani. Duk abubuwan da suka faru mun gani an sace akwatuna an yi dangwale an yi wane aikin banza ne a wuri na minti uku ne.
Kun gamsar sakamako?
Wasu yadda aka rubuta dole muna ai kuma akwai mataki na gaba inda suka yi wasu abubuwa da ba daidai ba.
Ya zuwa lokacin da aka tafi hutu na tattara alƙaliman dai cikin kananan hukumomi guda 14 da aka ambata. Jam'iyyar APC na kan gaba da kananan hukumomi guda 9 yayin da jam'iyyar PDP ke da kananan hukumomi guda 5 din da take kan gaba. Kuma ana sa ran idan komai ya tafi daidai za a karkare karban sakamakon rago kananan hukumomi guda 9 da ba a karba ba a wannan rana ta Litinin a garin Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaishe ka Isa Lawal Ikara. A birnin tarayya Abuja kuma cibiyar raya demokaradiyya a Najeriya ta CDD a takaice wacce take sa ido kan zaben da aka yi ta gargadi 'yan Najeriya su guji bayyana sakamako zabe tun hukuma bata tabbatar ba saboda hadarin da ke tattare da yin hakan. Ga Hassan Baina Kaina da rahoto akan haka.
Daya daga cikin batutuwan da cibiyar raya demokradiyya ta tabo a taron na manema labarai shine yadda kowa ma ya zama malamin zabe a kafofin yanar gizo irin su Facebook inda wasu ke tiyata sakamakon zabe na bogi. Jim kadan bayan kammala taron manema labaran, wakili a wannan cibiya Dr. Abubakar Kari ya min karin bayani dangane da illar hakan.
Akwai illa kwarai da gaske. Kaga waɗansu su da gangan suke tura sakamakon zabe na bogi wanda kuma mutane da yawa suna to kaga idan na zahiri ya fito sai a fara tunanin cewa ko an yi maguɗi. Kuma wannan abu baya ma kan tsarin doka tunda hukumar zaɓe ta fito ƙarara ta ce ita ce kawai take da alhakin bayyana a sakamakon zaɓe. To amma kuma idan aka bi taɓarawa sai a bi ta mabisa. irin sai da tafiyar hawainiya da kuma zabe take wurin bayyana sakamakon zabe kusan sheke kura wannan wuta ta a rika turo da sakamakon zabe na ƙarya.
Dr. Sani Adam Abdallah ya ji hankalin irin mutanen da ke riga mallam masallaci wurin yada sakamakon zabe na bogi.
Matsalan da ake fama a zamanin da muke ciki yanzu shine illan social media, yadda da an yi zabe wasu za su dinga aika da result na kaza na kaza na kaza na kaza. Shi yasa wata ƙasa kamar Zimbabwe da Congo da suka yi zabe kwanakin baya suka yi kulle wannan bangaren social media din, saboda a daina aika irin wayannan labarbarun banza da ofin, saboda wasu labarbarun ba gaskiya bane. In aka yi zabe ba fitar da sakamako ba, ai jirin tsammani ake. Abin da ya kamata ai shine ai haƙuri a bi tsarin da INEC da sharadin kundin zabe bi.
Professor Jibrin Ibrahim yace in har mutum na ganin dole sai ya yada sakamakon zaben ta yanar gizo, to ya tabbata sakamakon daga hannun hukuma ya fito.
Aka yi zabe kantoman zabe a mazaba ya gama idayen adadin abubuwan da aka ci ya kafa, to kowa zai iya daukan wannan hoton ya nuna a duniya. Laifi shine in ba hukuma ta bada wannan results din ba aka je aka buga, shine zai zama laifi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shika Malam Hassan Maina Kaina. To yayin da ake jiran sakamakon zabe a Maiduguri, babban jam'iyyar adawa ta PDP dai ta zargi APC mai mulki da sayen kuru'u. Haruna Dauda ya tattauna da wasu wakilan manyan jam'iyyun.
Yayin da wasu jihohi suka fara bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan su, wasu kuwa na ci gaba da tattara alƙalaman zaben ne don sanarwa jama'a irin gunayen da suka zaɓa shugabance su har na tsawon shekaru huɗu masu zuwa. Yau da safen nan ne dai nazarci ɗaya daga cikin inda ake tattara waɗannan alƙalma da ke daura da tashan Kano a cikin garin Maiduguri, da ganewa idanuna yadda al'aruma ke gudana. Yayin da na ga jama'a da dama na ta kai komo da kuma jami'an tsaro ake waida wannan wuri, na kuma samu zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun nan guda biyu, wato jam'iyyar APC da PDP da suka fifice wajen wannan zabe. Na kuma samu zantawa da Alhaji Shatima Kakabe, shugaban jam'iyyar PDP na birnin Maiduguri, wanda ma ya soma da zargin jam'iyyar APC da sayan kuri'un mata wajen kada masa kuri'a. Kamar yadda hidan mu ta kasance,
kasan garin ba harka yin waya da bi mata, shi yasa aka ba su kudi suka fara sayan kuri'a, inda APC ne ya dan samu kuri'a. In ba dan nan ba, ba za su kai labari ba.
Yanzu kana zargin cewa APC sun sayi kuri'a?
Wayyo, ba kadan ba, matan ma yana jin tausayin su ba wallahi.
Wani tabbaci
yunwa a zahiri a gaba na ma.
Wannan zargi ne kake yi?
Ba zargi ba ne, ni ba dan garin ba ne. Ai, kowa ya riga ya san akwai yunwa gari din. Shi ya sa mutum zai sayar yankinsa naira 500, naira 1000. 1000 cikin shekara da in ka yanka, kowane kowane kwana kan kwana nawa za ka yi, akan kowa nawa za ka yi. Bai lema shekara hudu.
To suka bar ka kare yake nan ganin cewa kana.
Ba batun na kariya ba ne. Ba gama zaben ba yi. Kadan da suka samu din ma, fannin mata ne. Kuma mata ma wai ba wani ma yunwa ne. Shi ne a dabe su an ba su kudi su kai.
Da kuma tambayi Alhaji Aliyu Usman Alkali, wanda kuma ya kasance agent din jam'iyyar APC wajen tattara waɗannan alƙalman zaben, ko me zai ce game da wannan zargi da jam'iyyar PDP take masu?
Mu a cikin tsarin mu na party, mu ba ma zargin mutum da abu. Mutum in ya ce an saye ku, in ya ce ya ce an saye kuriya, sai ba sai fito da evidence shi. Zahirin kowa ya gani, daga polling unit har zuwa inda ake karban kuriyo da sauransu, ba wajen da aka nuna cewa ai PDP ko kuma abin nan. Ai kuma ai akwai observer sai. Ya kamata observer su ne za su ce eh gashi tun da suna nan a ko ina, kuma ba uniform mai da su, suna nan a farin kaya ne.
To shi wannan shugaban jam'iyya ne na birnin Maiduguri yace ya gani a idanunsa aka yi haka.
Kaza a kowane lokaci duk abin da ya zo maka bakin ka in yana daɗin fada za ka fada, na saboda me
in ka a gaban ka ya fada,
in ya mutumin da ya zubar da kacha ai ba abin da zai bazai fada ba, ba ga ji me ya fada ba, yace inda a ce
za mu kai da zargin da yake yi kenan.
Ai zargi na zargi kuma aka ce kage ne yayi, ai inda ya ce mutum da gaske yake ai da bazai fada haka ba, ai dattijon ta kai wuce haka ai, an kuma ai mutum ai ba rogo bane da zaka ce shi. A kowane lokaci kuma gwamna yana fada akwai mutane wanda ba za shigo a ce gari sai bayan shekara hudu lokacin zaben ya zo tukuna shi, ta saboda me ba san me mutane suke cewa, ba san me mutane suke ba, da because mutane ba su da confidence da su, shi yasa mutane ba su zabe su ba. Kuma matan sun san cewa ko sun zo ba abin da za su yi, shi yasa matan ba su goyi bayan su ba, kuma ba su goyi bayan su ba.
Da kuma tambayi Garba Usman Sadiq, shugaban hukumar tattara alƙalman zabe na birnin Maiduguri, ko akwai wata matsala suka fuskanta a yayin da suke karban waɗannan sakamako, ga da abin da ke cewa
da akwai gun da aka samu kuskure ta wajen wato lissafta haɗin alƙalima, an haɗa wannan da wannan sai kuma aka kuskure ko da ɗaya ko da biyu haka, wannan shine matsalar. Kai kuma kaga wannan ai ba wani abu ne da ba a tsammani ba.
To kace kuskure kamar bangaren su agency ne ko kuma bangaren su jami'an zabe da suka samu wannan kuskure?
A wajen jami'an zabe ne.
Kan me zaka ce gani aka samu irin wannan kuskure?
Ni ba na kallon wannan da idan cewa kuskure da gangan akai, saboda inda gangan ne zaka ga wato an sama kudan alƙalima ne, amma abin da zaka ga kuskure daya zuwa biyu zuwa uku wannan kai ka san ta wajen lissafi ne.
Amma zaba nawa aka samu irin wannan kuskure?
Bai fi biyu ba.
Kuma an gyara su kuma da
ake? Eh, an gyara kuma mun sa sun rattaba hannu.
Zaka da jama'a da dama na ci gaba da dakun sakamakon waɗanda suka zaba da kuma suke sa za su kasance musu shugabanni a shekaru hudu masu zuwa, yayin da hukumar zabe mai zaman kanta take kokarin ganin cewa ta hada hancin sakamakon waɗannan zababbukan. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda, sai dai ka da a sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 51, bari mu ɗauki sauran lokacin kuma mu baku saboda ku kira ku nuna muna irin rawar da ku kuka taka don samun zaɓe cikin zaman lafiya ko cikin lumana. Lambarmu da za ku kira su ne wato 2025 2655 2655 2655, sai a ƙara alaban wato ƙari kenan ko kuma plus 1 sai a ɗora wannan bobin. To, ina ji mun samu kira daga jihar Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
Wabiya ku kuma sai kana tare da Usman Hadi da Bunkari Karimo ko muke da bincike da jasa ta Najeriya.
To, bismillah. Muna jin ka.
To, gaskiya alhamdulillah bakin gudunmuwar ba da tamu gudunmuwar wai da kan matasa muhimmancin zaman lafiya lokacin zabe da bayan zabe.
Madalla.
To, haka kuma muna ƙara kira gare su da su ƙara ba hukumar zabe goyon baya. Zaman to duk a bari ta hudu abin da ta faɗa wani wanda duk ya samu nasara, to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon kamanta adalci wanda ba su samu kuma su dauki abinci a kaddara ce gobe wani lokaci da su ba ya samu.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Funtuwa. Wane ne a Funtuwa?
Assalamu alaikum. Baba ya ku barka da yammaci.
Yawwa.
Sunana Usman Manukan Merorar Funtuwa.
To, Malam Usman, duniya na sauraron ka.
To, alhamdulillahi, a gaskiya na yaba da wannan zaɓe da aka yi na wannan shekara, ganin yadda aka ba da goyon baya yadda jama'a aka kada gura ba tare da tashin hankali ba. To, gaskiya wannan shi ma abin farin ciki ne. Sai dai yanzu adalci ya rage ga ita hukumar zaɓe da kuma mu manyan mu duba mu gani, kan yanzu an fara cece ku ce wanda muna gani in aka tafi haka ba su neman ma Najeriya makoma ba, kuma mu al'umma da muka yi muka ɓata lokacinmu ba su mana adalci ba.
To, mun gode. Bari mu je Gombe. Wane ne a Gombe?
Alaikum suna na Isa Ahmed daga Gombe.
To, Malam Isa, duniya na sauraron ka.
To, gaskiya mun yaba da zaɓen da aka yi, sai dai sakamakon muna jira mu gani abin da Allah zai alala a wani shugaban bai alkhairi. Mun yi zaɓe lafiya ba matsala ba tashi hankali a rumfanmu.
Yawwa, to, kaman wani irin gudunmuwa kai ka bayar na ganin cewa ba a samu ko kuma an samu komai cikin kwanciyar hankali? To, bari mu ɗauki kira daga Kaduna. Mun rasa Malam Isa. Wane ne daga Kaduna?
Alhaji Abubakar Zoro daga Gwanci.
To, Malam Abubakar, bismillah.
Wallahi, gaskiya abin da aka yi ya kayatar a jihar Kaduna. Daura, muna kira ga sauran mutane da a zauna lafiya. Duk wanda Allah ya bashi ya rigi talakawa tsakanin shi da Allah. Abubuwan da ke damun talakawa a yi musu fi sabilillahi.
Yawwa, to, mun gode.
Mu a jihar Kaduna muna jin daɗin abubuwan da ke tafiya.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Katsina. Wadi ne a Katsina?
Malama Fatima ce, wallahi, daga nan ne Aduwa jihar Katsina.
To, madalla Malama Fatima, muna sauraren ki kuma duniya na sauraren ki.
Wallahi kuwa ga Allah, ina so in kira ku. Nagode, nagode, a tashi lafiya.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Mun gode da shin kin yi wata gudunmuwa wurin samun zaɓe cikin lumana kuwa? Akwai wata gudunmuwa da ke bayar?
Wallahi, alhamdulillahi, nan mai Aduwa dai mun yi lafiya, mun kare lafiya.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu kyale kiki je ki huta, da fatan za mu sake samu ki wata rana kuma ki bugo ki ba da ra'ayinki akan maudu'i da muke da shi. Har yau dai muna nan a jihar Katsina din. Wane ne mutum da biya Katsina?
Alhaji ne.
To bismillah malam.
Hello?
Na'am.
A kan zaɓen da aka yi. Hello?
Muna sauraron ka, duniya na sauraron ka malam. To madalla. Wai tambaya muke, shin akwai wata gudunmuwar da kai na ganin an samu zaɓe cikin lumana? Kai kashin kanka.
Kai kuwa.
Madalla. Kamar me?
To matasanmu da yana masu ban.
To madalla, bari dai mu je yanzu tun da mun ji ka, bari mu dauki kira ta karshe da Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Baba ya kuma kere, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder, kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, duniya na saurinka.
To alhamdulillah, ni dai ina so dan ba da shawara dangane da su kan siyasar mu na Najeriya. Sai da cece kusur da muke dan gani a Facebook, an yi magana bai da sakamakon zabe ba, ko kuma irin wannan,
to
gaskiya za su mai da hannu ga baya. Ko muna na'am.
Wai muna duban irin gudunmuwar da muka yi, mun zo da wannan maudu'in, amma ba shi ne muke duban shi a yau.
Yawa, to kakara ji na baba.
Na'am.
Yawa, to ni da gaskiya kamar inda na tsaya kusan awa shida a kan layi har na yi zaɓe, to ni gaskiya ban taɓa tsayawa tun da ake zaɓe a Najeriya, ban taɓa yin zaɓen da na tsaya a tsaye har na yi wannan zaɓe a wannan rewar lokacin ba, kuma saboda yanayin yadda na.
To madalla, mun da tsaya, mun gode da waɗanda suka kira mu, insha Allah. To madalla, yanzu kuma ga Sarfi Hashim Gumal ya dawo mana da labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaice, sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuni da cewa shugaban Muhammadu Buhari ne ke kan gaba, amma babban jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da kirgin. Tana mai cewa ba daidai ba ne kuma ba za ta amince ba. Yau Litinin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta ce Buhari ya ci zaɓe a ƙalla jihohi shida, inda kuma abokin takararsa Atiku Abubakar ya lashe babban birnin tarayya Abuja. Shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya ce jam'iyyarsa ta gano maguɗi a jihar Nasarawa da kuma babban birni. Da yake magana a wani taron manema labarai a Abuja, ya zargi gwamnatin Buhari da haɗa kai da hukumar INEC don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar. Amurka ta nuna damuwarta akan shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir, wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya, duk wanda cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zanga ƙin jinin gwamnati. Za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta ɓacin da shugaba Omar al-Bashir ya ayyana a ranar Juma'a da ta gabata. Muƙaddashin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Jonathan Cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau Litinin. Gwamnatin Amurka ta Donald Trump tana tare da shugaban wucin gadi na kasar Venezuela Juan Guaido. 100% mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen kasar Venezuela. Ya ce, muna tare da ku da sauran duk ƙasashen da suka hallara a nan a yau. Za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai kun samu demokaradiyya da 'yanci. Mike Pence kenan ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a yau ɗin nan.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya yarda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran rahotanni, labarai da kuma shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai Malama Julie da ta shirya ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. David Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairi dan nasa. Amin summa amin. Shedu safi.